الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yammaci na 10 ga watan Zulqa'da hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da shanawa yau 18 ko 18 ga watan 5 miladiya ta 2024 kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurad a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Tarbiyatul Aulad fi Dau'il Kitabi was Sunnah littafi ne da yake karantar da mu yanda ake tarbiyar yara a hasken Al-Qur'ani da Sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam na babban malami Dr. Abdul Salam ibn Abdullah As-Sulaiman wannan kuma shine darasi na 14 ko darasi na 14 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta wata gaba mai muhimmanci gabar tarbiyar yaro daga shekara 7 zuwa 14 daga shekara 7 zuwa shekara 14 wannan sune shekaru mafiya kyau mafiya tsada a cikin shekarun da yaro yake yi wanda ake tarbiyanta sune shekaru mafiya tsada wajen karantar da yaro musamman wajen abin da ya shafi ya haddace wani abu saboda a lokaci ne wanda kwakwalwarsa tana da kaifi kuma tana iya dauka sannan kuma zuciyarsa babu wasu abubuwa na shugul na rayuwa da suke cikin wannan zuciya tasa sannan kuma tunani irin wanda suka taka matakin balaga bai da irin wannan tunanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan karantar da yara ko akan karantar da ko ya kwadaito akan karantar da wato sahabbai tun suna kanana a wannan marhala mun karanta hadithin Abdullah ibn Abbas inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi wani karatu wanda idan yara suka sami irin wannan karatu to kamar rigakafi ne daga kamuwa daga cutar shirka rigakafi ne daga ainihin wato dogara ga wani Allah rigakafi ne ga barin roƙon wani ba Allah madaukakin sarki ba sannan rigakafi ne da zai sanyawa yaro ya taso da sanin cewa Allah shine yake komai shine yake bayarwa shine yake hanawa ba wanda ya isa ya cutar da shi in babu izinin Allah da makamancin haka wannan duk mun karanta wannan hadisi mai tsawo a darasin da ya gabata sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Al-Hasan addu'ar al-Qunuti kuma lokacin yana yaro daga cikin abin da ake so a daidai wannan gaba a yi ta fama yaro ya zamto ya tarbiyantu da wannan shine sallah wannan tana daga cikin gaba wadda take mai matukar amfani da fa'ida kulawa da kuma damuwa da lalle yaro yana salla a wannan marhala. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi kira zuwa ga haka, muru abna'akum ko auladakum bisala wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Wannan hadisi yana nuna mana cewa da zarar yara sun shekara 7, to alhamdulillah duk abinda ake so yaro ya zama, to daga shekara 7 ake fara shirya shi akan haka. In ana so ya zama nagartacce daga shekara 7 lokacin ya kai sinnut tamyiz. In ana so ya karanci alqur'ani ko ya haddace alqur'ani, to daga shekara 7 ake kokarin saita shi lokacin kwakwalwar ta fara mayyaze abinda wato yake da akwai da abinda ba a so ya rike. Duk za ka ga yana iya bambance abubuwa daga shekara 7. Sannan lokaci ne da ya kamata a dinga jan sa masallaci, koya masa alwala, koya masa sallah, a sai masa butar alwala, a bashi yar daduma ko da yar karama ce ta daidai girmansa, ya zamto cewa wannan daduma tasa ce, wannan butar tasa ce, ba ta kowa ba ce, an siya masa dan ya dinga alwala, wannan daduma ba shiyarin ta babansa ko ta ummansa ba, tasa ce shi ma dan ya dinga yin sallah da ita, ko tata ce dan ta dinga yin sallah da ita. Wannan yana da fa'ida. Za a ci gaba da ba yaro horo ya zamto ainihin wato sallah ta shiga jikinsa ta ratsa ko ina, ba ta bashi wahala. In an ce sallah gabansa baya faduwa daga shekara 7 zuwa shekara 10. Idan ya shekara 10 baya sallah, to ɗayan biyu, ko dai rashin iya tarbiya da horon wanda yake kula da shi, ko kuma ainihin wato shi yaron ya nuna sai an kai ruwa rana da shi wajen yayi sallah. Akwai wanda za ka ga sun kai shekara 10 ana ta ba su horon, amma horon ya kiratsa jikinsu saboda fitina da kiriniya ta wasu daga cikin yara, da rashin san mai da hankali akan ibada, musamman sun fi shagaltuwa da wasa da sauransu. To a daidai shekara 10 ana iya sa bulala a fara dukansu, wanda muka ce anan ma kaga mun samu wani fiqhu na cewa ashe ana iya ladabtar da yara ta hanyar dukansu da bulala, sai dai duka irin na tarbiyantarwa, ba duka irin na ainihin wato cutarwa ba. Wannan shari'a tana ba da dama ai haka. Sannan a raba musu wajen kwanciya, in maza ne da mata a ware mazan daban, ɗakin su daban, matan ɗakin su daban. Idan kuma duk maza ne, su kuma a zamto kowa an bashi shimfidarsa, su ma matan haka. To yau za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa ta'alimuhul Qur'an, ta'alimuhul Qur'an al-Karim. Daga cikin abinda a daidai wannan gaba ta shekara 7 zuwa 14 ya kamata a maida hankali wajen yaro, a wajen a koyar da yaro, shine karantar da yaro alqur'ani mai girma. Wa min al-umuri al-muhimma wal-mu'ina fi tarbiyati al-abna ta'alimuhum al-qur'an al-karim. Mala yake cewa wa min al-umuri al-muhimma, na daga cikin al'amura muhimmai, wal-mu'ina fi tarbiyati al-abna, da kuma suke taimakawa matuƙa wajen tarbiyyar yara, ta'alimuhum al-Qur'an al-Karim, karantar da su al-Qur'ani mai girma. Wannan yana daga cikin abu mafi mahimmanci, ba kai shi makarantar boko wata mai tsada, wani kaza, wani ba shi ne muhimmi ba. Abu mafi mahimmanci a shekarun yaro, daga cikin abin da zai taimaka masa wajen ya zama nagartacce, ya zama mai tarbiyya, shine a karantar da shi al-Qur'ani. A mahimmantan masa da karatun Al-Qur'ani, a mahimmantan masa da malaman da suke karanta da shi Al-Qur'ani, a mahimmantan masa da makaranta Al-Qur'ani. Kamar yanda aka mahimmantan masa da karatun boko, aka mahimmantan masa da malaman boko, aka mahimmantan masa da ita kanta makarantar boko. To wannan ya kamata ga duk wanda yake so ya wa kansa gata, ya taimaki ƴaƴansa, to yanda yake daure musu gindi, ya kashe kuɗi, ya kashe lokacinsa, kai su da kawo su, da zuba maɗuɗan kuɗi don su zama sun zama injiniyoyi, don su zama likitoci, don su zamanto ƴan jarida, don su zamanto masu tukin jirgin sama, don su zama kaza, don su zama kaza, duk ba laifi yayi ba. Amma ina amfanin zamansa injiniya babu Qur'ani a rayuwarsa? Ina amfanin ya zama likita amma babu Al-Qur'ani a cikin rayuwarsa? Ina amfanin kana ta alfahari, ai yayi graduation, ai yayi kaza, yanzu ya zama kaza a bangaren karatun da kasa shi, amma kwata-kwata babu karatun Al-Qur'ani a cikin rayuwarsa? In aka zo babu karatun Al-Qur'ani, zero ne, ba shi da kaso ko na sisin kwabo a ciki, ka cutar da rayuwarsa, ka cutar da rayuwarka. Kuma wannan abin da ka ilmantar da shi har yanzu baka sauke wajibinka ba, har yanzu baka sauke wajibi ba, dan ka kai shi makaranta yayi nursery har ya je ya gama digiri yayi kaza yayi kaza, wannan baka sauke wajibinka ba. Dan abin da ake so ka bashi shine ka ilmantar da shi addini, ya san Allah, ya san addinin sa, ya san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya san muhimmancin addini, ya san cewa wannan rayuwar tsani ne zuwa lahira. Da haka a taimake shi ya samu guzuri zuwa lahira. Dan haka yana daga cikin abin da yake mai matukar muhimmanci wannan. Da haka daga cikin abin da iyaye suke yi wanda da kansu suke rusa makarantun addini, da kansu suke nuna wa yaro boko tafi muhimmanci, ina tabbatar maka duk wani excuse, duk wani uzuri a ranar makarantar allo ne da ranar makarantar boko. Ba zai taba yiwa a tafi da yaro unguwa, ko a ce za a je da shi wajen wani taro, ko za a je wajen taron family, ko za a yi kaza ranar makarantar boko ba. Duk uzurin duniya ana bashi shine ranar makarantar Islamiyya. Ranar da yake yin bacci ya more ya makara, ranar tahfiz ne, ranar makarantar boko, ranar makarantar Islamiyya Asabar da Lahadi. Amma ina tabbatar maka ranar Litinin zuwa Juma'a in yayi sal, in aka tashe shi da asuba baya sake koma, an shirya komai dan kada ya yi misin wata period ko kuma ya je ya saba wa makarantar boko dokarsu. Wannan shine abinda da yawa duk wanda yake harkar karantar da addini ya san da wannan. Za a siya masa jakar makaranta mai tsada, za a siya masa takalmi mai tsada da safa, za a siya masa duk littattafan da makaranta take bukata, wasu ma ba ma zai iya karanta su ba, duk kaya guda za a gani duk ainihin session duk shekara sai an rubuto list din wayannan littattafan, kuma a ce ba za ka siya ba kasuwa, makaranta tana siyarwa, kuma dole sai ka je ka bayar. Akwai wanda ta ce mun wallahi hatta biyan kudin makaranta in aka ce ga deadline in ka kara sai ka je ka biya, suna karba a hannu, kuma wallahi abinda zai baka mamaki makaranta arna ce. Ita daga tana daga cikin waɗanda suna da ki, tace kuma in ka tashi yin magana game da lesson da suke sassawa yara dan addakile karatun addini, tace wallahi in ka tashi kai magana za ka yi mamakin waɗanda za su kalubalance ka musulmi ne yan uwanka. Dan haka naga wato jajircewar wannan baiwar Allah, a cikin mota yayanta suke cin abinci su canje uniform din boko su sa na Islamiyya su shiga makaranta, kuma ɗayan tana wata makarantar daban, kuma baban baya gari yana can wani garin, shi kawai wannan yake so yara su, ita take ta wannan ta dauko ta a can, wannan ta je ta dauko shi a nan, su zo su canza kaya su ci abinci a cikin mota dan su je su samu karatun Islamiyya. Tace idan lokacin biyan kudin makarantar nan yayi baka je ka biya ba, in lokacin ka je ka biya akan kari zaka iya zuwa makaranta ka biya a baka receipt, amma in deadline din ya wuce sai ka biya tara, kuma banki zaka je ka biya ba su karba ba, kuma kar ka ga admission din makarantar inda yake wahala. Ka gaya mun me zaka koya wa yaran mutane a makarantar Islamiyya da iyayensu za su ba da wannan muhimmanci, menene shi? In kaga ka yi uniform a faffashe makarantar kayan Islamiyya ne, in aka ga takalmi wanda ya sude ya ji jiki na Islamiyya za shi yara, in kaga jakar buhun leda Islamiyya za shi, su kansu in kaje katarar da makaranta a wani gareji to makarantar Islamiyya ce, in kaje katarar da ainihin wato wurin a bakin kwatami da sauran abubuwa dai irin waɗannan duk za ka ga makarantun Islamiyya ne. In kaga ana zaune akan yagaggun tabarmi, tabarman ma yagaggiya, wasu ma suna zazzauna a ƙasa, za ka je ka tarar makarantar Islamiyya ce. Sannan ranar makarantar boko yaro za a gasa masa brodi ko kuma za a soya masa wainar kwai, za a dafa masa kaza, za a bashi juice, za a bashi biskit da alawoyi ranar makarantar Islamiyya, kuma ya tafi haka. Da Allah a babin hankali, me kake koya yaro, me kace masa ya dauka da muhimmanci? Wannan shine abinda iyaye da yawa suke yi, shine abinda da yawa iyaye suke yi. da haka shi sa za ka ga banda mun sha tattaunawa da malamai masu karantar da karatun alqur'ani da sauransu muka ce wallahi banda wannan littafin na Allah ne da yanzu babu shi wallahi alqur'anin nan da karatun addinin nan banda dai addinin nan na Allah ne yayi alƙawarin sa ya kare kayan sa amma irin rukun sa kai na kashin da al'umma suke yi wa karantar da addini da masu addini a irin wannan yankuna namu wallahi ba dan addinin na Allah bane a hakan yaro zai tafi tun da sassafe tun 8 ta yi masa a makaranta sai karfe 2 kuma wai duk wannan awoyin masu tsada lokacin kwakwalwarsa tana ja dama za ga makarantar islamiya wato a gajiyayyen lokaci yake zuwa gajiyayyen dalibi ne ya tarar da gajiyayyen malami a gajiyayyen lokaci islamiya kenan na ba ta gane haka yake da haka sai an je an gajiyar da shi a can sana'a turo shi kuma duk da hakan dai ba a kyale ma shi ba sai an kirkire extra lesson kuma wata baiwa Allah ta ce mun wallahi wata illar malam akwai kuma sai kai ta mamakin sai ga matan nan iyaye mata wallahi su suka fi abin ya fi musu ciwo ta ce wallahi in aka sa extra lesson to lesson din da ka sani na class shi ake yi a extra lesson da haka dole sai danka ya yi in ya tafi goban ya taro yazo zai tara an wuce ba wai wani karatu ne ko anana ta masa wani karatu a'a ba shi bane abinda ya kamata a koya masa a normal lesson to shine sai a rage wani abu sai kuma a extra lesson din sai a dora saboda haka baka da wani zabi kuma sai ka biya kudin wannan extra lesson din kuma kaga mutun yana iya cire kudade masu ciwo kudade da kake jin masu sunan kudi ya cire ya biya wa dan sa ya karatun boko amma wallahi irin su yawanci kaje islamiyu zaka ji sune wa'anda ana bin su na tam biyu tam uku shekara daya baya iya biyan kudin makarantar islamiyar da in ka tattara yaran sa da suke islamiyar su biyar su shida su bakwai gaba daya abin da yake biya musu a islamiya bai kai daya bisa ukun abin da yake biya wa daya a cikin ƴaƴansa ba a shekara abin da yake biya wa ƴaƴansa a islamiya dukan su bai kai kashi daya cikin uku na abin da yake biya wa daya cikin ƴaƴansa ba ai aboko akwai wanda ya ce mun wallahi malam yau kudin da na kashe wa dana a makarantar boko zai sa shi ne yace da kansa yake ga mu yace wallahi malam tunda na fara makaranta har na gama jami'a iyaye na ba su kashe mun wannan kudin ba amma shi kawai sa shi yayi ba amma yanzu zai fara karatun ya je ya kashe wannan kudin amma aka zo magana alqur'ani yayi wannan karatun Allah da annabi ya za ku dinga matsa ba ku kudi ashe ba dan Allah kuke yi ba abun kunya mala musulmi mala musulmi yaro zai iya kaiwa wata marhala kawai ce ya daina zuwa islamiya kuma wallahi a zuba mai ido amma wallahi bai isa ya ce ya daina zuwa boko in yana so ya ga yakin badar a gidansu ya ce ya daina zuwa boko duk wasu tsauraran matakai za a iya dauka dan me yasa zai ce ba zai boko ba amma in ya ce ya daina zuwa islamiya wallahi za a ga kyale shi wato in kana gani abubuwan tun sai ka rasa ma ya zaka fassara su Allahul Musta'an. Fa idza aradna al-khayriyata war-rif'ata li-abna'ina fid-dunya wal-akhirah. Mala yace idan har da gaske ne muna nufin alheri da kuma daukaka ga wayannan ƴaƴa namu, daukaka ta duniya da ta lahira. Fal naharis ala ta'limihim kitaballahi. Lalle mu kwadaitu matuka wajen karantar da su littafin Allah tilawatan wa hibzan wa tadabburan wa amalan amma fa in muna kwadayi muna san wayannan yaran namu su zamto madaukaka duniya da lahira amma an daukaka duniya ce to ka tare a karatun boko kuma ba lalle ya daukaka ba a lalle ba ne amma duk wanda yake nufar wa dansa alheri kuma yana son dansa ya daukaka duniya da lahira to yayi kwadayi wajen karantar da ƴaƴansa alqur'ani tilawatan su iya karanta shi wa hifzan su haddace shi wa tadabburan su zamto suna iya zurfafa tunani su gano sirrin dake cikin alqur'ani wa amalan kuma suna aiki da alqur'ani wannan duk wanda ya wadansa wannan ya nemi dansa ya daukaka a duniya ya kuma daukaka a lahira duk wanda ya wadansa wannan gatan yana so wadansa alkhairi wannan shine magana ta domin gaskiya ita ce magana ta gaskiya wa bi khasatin fi hadhihi almarhala musamman a irin wannan matakin marhalatul hibzi marhala ta haddace abu daga shekara 7 zuwa 14 daga shekara 7 zuwa 14 wannan marhala ce da in kana so yaro ya rike abu ko ya haddace shi in ka saita shi zai iya maka wannan aikin a wannan shekaru din qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alkhairun ku man ta'allama alqur'ana wanda ya koyi karatun alqur'ani babu wanda ya kai shi alheri ba wanda ya koyi lissafi ba fa ba fa wanda ya iya turanci aka ce ba wannan aka ce ba khairukum man ta'allama alqur'an ka iya turanci ka iya lissafi ka iya kaza alqur'ani ne kawai baka iya kuma ka ga mutun yana cikin damuwa in bai san bakin boko ba ko bai iya boko ba irin takeicin da baya yi na jahiltar addinin sa na fata an gane wannan shine da haka manzo Allah ce khairukum mafi alherin ku ba shine wanda ya fi kowa kudi ba mafi alherin ku ba shi bane wanda ya samu shugabanci a cikin ku mafi alherin ku shine wanda ya iya karatun alqur'ani yaje ya koya ta'allama alqur'an ya koyi alqur'ani ya iya karanta shi ya iya ainihin wato sanin ma'anonin sa ya iya aiki da shi wannan shi yafi alkhairi wa 'allamahu sannan ya dauki gabarar karantar da shi wannan babu wanda yafi shi alkhairi ko da yake a cikin al'umma kuma yana daga cikin wayanda ba sa cikin yan aji na sama sama suna daga cikin wayanda suke koma baya a cikin al'umma duk wanda ya biyo wannan layin kana ana ganin kaman ya biyo wani layi wanda kaman mutum ne ya zama ladan a kasar Hausa an riga an canfa ladan duk wanda ka ganshi ladan a kasar Hausa an canfa yi da cewa talauci yake jawo wai kiran sallah yana jawo ka dinga kiran mutane zuwa ga su zo su yi sallah wai talauci yake sa na fata an gane to da haka za ka wannan khairiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alkhairun ku shine wanda ya koyi karatun alqur'ani kuma ya koyar da shi wannan shi yafi kowa alkhairi shi yafi kowa alkhairi idan ku har kana son danka da alkhairi kamata yayi ka koyar da shi alqur'ani domin manzo Allah yace khairukum kai baka son danka ya zama khairun nas baka son danka ya zama mafi alherin al'umma baka so da kake masa bakin ciki ka daure ka kula da shi ka bashi goyen baya ka kashe masa kudi ya koyi alqur'ani bayan gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum saboda al'amura sun rikice wa mutane al'amura sun juye wa mutane an bar abin da shine yafi alkhairin an kama wanda yake bai kai shi alheri ba khairukum manzo Allah ya ce man ta'allama alqur'ana wa 'allama wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 527 hadisin Uthman radiyallahu an wa qala sallallahu alayhi wa sallam manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam ya ce inna Allah yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin lalle Allah yana daukaka wasu mutane da wannan littafin alqur'ani kenan Allah yana daukaka wasu mutane da alqur'ani wa yada'u bihi akharin sannan Allah madaukakin sarki yana kaskantar da wasu mutane da alqur'ani in Allah ta'ala yana nufin mutun da daukaka za ka ga ya dauki alqur'ani in Allah yana son mutun ya daukaka sai ga mutun yana son masu alqur'ani yana goyen bayan alqur'ani yana son alqur'ani ya dinga daukaka to wannan yana daga cikin wanda zai zamanto zai daukaka da alqur'ani wanda ya karanta alqur'ani ya iya karanta shi ya san ma'anarsa yake aiki da shi wannan zai daukaka da alqur'ani a duniya da lahira wa yada'u bihi akharin wasu kuma za su kakkanta da alqur'ani saboda babu alqur'ani a cikin rayuwarsu babu alqur'ani a cikin tunaninsu a cikin lissafinsu babu alqur'ani wannan za su iya shiga ciki sannan waɗanda sun karanta alqur'ani amma ba sa aiki da alqur'ani ba sa muhimmantar da alqur'ani kaga mutun alaramma ne amma baya son yayansa su zama alarammomi wai ya gano shi ma yayi mistake wai bai ma iya cewa mistake ba yayi mistake bai yi karatun boko ba yayi mistake da haka ba zai yadda yayansa su zama to ba su yi karatun boko ba shi fa alaramma ne amma yayi mistake da haka shi so yake yayansa su ma su zama boko su yi boko saboda ya ga ƴan bokon nan su ne suke shanawa su ne suke zama shugabanni su suke zamantowa kaza su suke zama kaza da haka yana ganin shi ma da ya sani da shi yana ganin ma kamar iyayensa ba su yi mai ba su kyauta mai ba da ba su bar shi yayi karatun boko wa yadau bihi akharin haka wanda zai karanta alqur'ani ya karanta shi ya haddace shi amma yana tsafi da alqur'ani ko yana yin bokanci wannan yana daga cikin waya zawo bihi akharin kaga mutun ga alqur'ani yana tare da shi amma kuma ga talauci na ban mamaki tattare da shi saboda imanin nasa da alqur'ani ba na gaske bane waya zawo bihi akharin shi yasa wata rana sayyidina umar radiyallahu anhu sai suka hadu da Nafi' ibn Abdul Harith al-Khuzai gwamnan sa ne a Makka sai suka hadu da shi a Usfan Sayyidina Umar sai yake cewa to wa ka baro garin Makka kana gwamna kuma naga ka taho nan sai yace ai na baro ta a ƙarƙashin kulawar Ibn Abza Sayyidina Umar yace wane ne kuma Ibn Abza sai yace maulan min mawali min al-mawali yace wani bawa ne daga cikin bayi da aka yanta shi Sayyidina Umar yace ka rasa wanda zaka barwa garin Makka ya zama shugaba kafin ka ya wakilce ka ya zama na'ibinka sai bawa sai yace ya khalifa Ibn Abza din nan alaramma ne ya haddace alqur'ani masanin littafin Allah ne masanin kuma rabon gado ne Sayyidina Umar yace ya cancanta inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin lalle Allah yana daukaka darajar wasu mutane ba ƴaƴan kowa bane ba daga wani gida fitacce suka fito ba alqur'ani ne kawai ya fito da su kaman yanda gidan da ya shahara da alqur'ani in suka wulakanta alqur'ani ka kalli yanda gidan yake mutuwa murus ƴaƴan gidan su wulakanta su kaskanta haka littafi yake shi yasa Imam Zuhuri shekun Imam Malik ne yana daga cikin wanda suke da baiwa an ce ya haddace alqur'ani cikin kusan kwana 80 in ban manta Imam Zuhuri wata rana sai yazo wajen Abdul Malik bin Marwan sai yake ce masa daga ina kake sai Imam Zuhuri ya ce masa daga garin Makka nake yace to wa ka baro a garin Makka yana shugabantar ta Imam Zuhuri ya ce wanda na baro Ata ibn Abi Rabah in kana so da kaje wanda yafi kowa fice a garin Makka a wannan lokacin shine Ata ibn Abi Rabah sai yace shi yake shugabantar garin yace shine yace to yana cikin larabawa ko yana cikin bayi yana cikin mawali yace yana cikin mawali ma'ana ba daga gidan mulki ya fito ba wani balaraban dangi bane ilimi ne ya daukaka shi sai yace to Yaman kuma wake jagorantar Yaman sai yace Dawus ibn Kaysan al-Yamani sai yace shi Dawus din nan yana cikin ya fito ne daga cikin wani higher family daga wani babban gida ya fito a cikin Yaman balarabe ne ko ba balarabe bane yace shi ma maulan min al-mawali yace shi ma ababin gidan inda ya fito ba wani mutum bane abinda ya dauka kamar tabarsa ya haskaka tauraron sa ilimi ne yace to naji yace to kuma Misra fa wa kake jin ana maganar sa a Misra in dai an je Misra shi zaka dinga jin duriyar sa sai yace can kuma Misra Yazid ibn Abi Habib sai ce waye abin nan Yazid ibn Abi Habib shin balarabe ne shin daga gidan sarauta ya fito ko daga gidan kudi ko daga gidan wani daukaka sai ce ko kadan shi ma maulan min al-mawali ce shi ma ba dan kowa bane bawa ne ilimi ne ya daukaka shi sai ce to Sham fa, sai ce Sham can kuma wanda zaka in ka ji Sham zaka dinga jin ana su ana fadin sunansa tauraru wanda tana shanawa makhul ne. Waye makhul? Yace wani maulan minal mawali ne shi ba maulan minal mawali. Sai ya ce to in an je jazira ba, sai ya ce jazira kuma in kana so ka ji waye ake magana su a jazira wanda ke shugabanta shine Maimun. Maimun an gane ko? Maimun bin Maharan kenan. Yace shi kuma fa yace shi ma maulan minal mawali. Yace Khurasan fa, wa ake magana su a Khurasan, kuma ke shugabantar mutanen Khurasan? Yace Abdahak ibn Muzahim. Shi ba? Yace shi ma maulan minal mawali. Yace Basra fa? Yace to Basra wanda ke shugabantar ta shine Al-Hasan ibn Abil Hasan. Yace shi kuma yana cikin mawali ko yana cikin Larabawa? Daga babban gida yake ce Balarabe ne shi. Sai Abdul Malik bin Marwan sai ce wailak ya Zuhuri, kai can ka ya kai Zuhuri, farrajta anni, sai yanzu ka yayi mun damuwa. Abune shi Balarabe ne Abdul Malik bin Marwan, duk ya ji kasashe ko ina ba Larabawa bane. Kuma ko yanzu ka karanta tarihin manya su Muslim su Bukhari dinnan duk ba Larabawa bane, wallahi daukaka ce ta addini. Su Abu Dawud As-Sijistani ba Larabe bane, ba Larabawa bane. Su Imam Tirmidhi duk ba Larabawa bane, ba Larabawa bane. Dan ka dauka addinin musulunci, duk wanda ya dauke shi ya daukake shi Allah da wannan zai daukaka. Yace sai yanzu ka yaye mun wani abu da naji ya zo ya tsaya mun ana. Yace na rantse da Allah, inji Abdul Malik bin Marwan, yace waɗannan mawali din, waɗannan mawali din da ake gani su za su ci gaba da shugabantar Larabawa, kuma su za ka dinga ganin amumbarai suna yin hudubobi, Larabawa suna ƙasa suna sauraron su. Sai Imam Zuhuri yake cewa huwa amrullahi wa dini, huwa amrullahi wa dini, yace wannan al'amarin na Allah haka yake, kuma haka duk wanda yake haka addini, wanda ya rike addini haka yake. Man hafizahu sadahu wa man dayya'ahu saqata. Imam Zuhuri yake cewa ai shi haka addini yake, duk wanda ya daukace shi ya rike shi to zai daukaka, kuma shi zai zama jagora, shi ne zai dinga jagoranci. Wa man dayya'ahu, wanda kuma yake ganin addini mai mutun mai na sama yace, akwai wanda na gaya muku yace wallahi dan sa ya samu admission zai karanta Islamic studies, yace wallahi ba zan kashe kudi na Islamic studies ba, karasa dukkan kusa kusa karasa mai zaka je ka karanta ai ka zo wani Islamic studies, yace wallahi ba zan yi registration din Islamic studies ba, zaka je ka sake course, ka je ka sake course. To Allah da hikimarsa, ga ita makanta bokon, ga tana ana ta yinta, ga tana ana ta tara ta, amma har yanzu al'amura sun yi ga wani can bai je bokon ba, fai ɗinsa, fai ne ko nut coin ne ko waya ya fashi ya samu kuɗi, shi kuma wannan ga CB yana ta yawo da shi ko ina. Ina ruwan Allah? Ai duk wanda ya fahimci ba Allah bane Ar-Razzaq to yayi kuskure. Duk wanda yake gani boko ita ce Ar-Razzaq, gashi gata. Shi yasa an ga karanta tarihi kamar yadda ake faɗa tarihin duniya, ma duk yawancin masu kuɗin nan ba ma ba wani katarin karatun boko ne da su ba, da naka na ƙasar da na wajen duk da kake jin su, waye ya yi digiri na ɗaya na biyu, waye ya yi digirin digirgir a cikin su, ka je duk ka gama wannan karatun ka zo kuma ka yi aiki a kamfaninsa. Allah shi kaɗai ne Ar-Razzaq, ka fahimci haka ka huta. Da aka dora ɗanka a kan hanya tarbiyya ta addini, ba za ka yi nadama ba, ba za ka yi nadama ba, ba za ka yi nadama ba, ko ka mutu za ka yi farin cikin abinda ka yi wa ɗanka. Amma babu takaici da baƙin ciki sama da ka kashe wa ɗanka ya samu duniya, amma ka taɓar da shi kai ya samu lahira. Wannan ba ƙaramin ganganci kai wa kanka ba, kai wa ɗanka. wannan shine maganar gaskiya. Ba kushe boko ake ba, ba ce akai kar a sa yara su yi boko ba, a'a mu ma mun dan taba gurgudu, amma abinda ake cewa shine yanda aka sa kulafuci, aka zafafa, aka kuma yi azarbabi, aka wuce game da bokon nan, to abun yayi yawa. Yawan da yayi kuma saboda rena na addinin da aka yi. Yanzu wancan zaka ga kamar yanda na ga ma zai iya zuwa ya biya wa ɗansa school fees na term guda naira 70,000, amma yana ganin naira 2,000 ko 3,000 a Islamiya ya matsada, ya dinga mita kenan in zai biya kudi. Akwai wanda na taba sani cikin iyayen yara, ƴaƴansu sun kai wajen guda 10 wani abu, wallahi duk wanda kace je karɓo kudin ba zai, sun ce da sun je da duka yake biyo su. To duk waɗannan masail din za ka ga ana ta fama da su, kuma gaba ce da ya kamata a fito da irin waɗannan abubuwan dan a san cewa gaskiya hanyar da aka kama din akwai kuskure a cikinta. Akwai kuskure a ciki. Akwai kuskure a ciki. Akhrajahu Muslim, Imam Muslim ya fitar da wannan hadithin, hadithi na 817, hadithin Umar bin Ibn al-Khattab radiyallahu anhu. وكثير من العلماء النابغين da yawa daga cikin ƙwararrun malamai da kake jin su, kake jin tarihin su, hafazul qur'ana qabala al-bulugh, sun haddace al-qur'ani kan su balaga. Yawanci malaman nan da kake jin duriyar su a duniyar musulunci sun haddace al-qur'ani kafin su balaga. A lokacin da danka magana yake koyo amma so kake sai ya iya turanci, magana yana dan shekara 2 ko 3 kace lalle zai ka sa shi a abun nan a play group ko waye, sai ya je yayi boko dole. A lokacin da aka ce ana son ya zauna ya shaku da uwarsa ya iya maganar, ya iya maza, me ake ce masa, maza da uwarsa, ya iya yaran babarsa, shi yasa sai ga gashi Bahaushe amma ba komai yake ji na Hausa ba, saboda an raba mai hankali, an ce da rago a shafura a tafi gona. Kasan shi ya fi so a shafura a kwanta, aka ce a shafura a tafi gona, ya ce kun raba min hankali. Yawwa shi to wanne za ya ciki, shanfura ko tafiya gonar? Ka gani Hausa bai iya ta ba, ya dan fara sanin sunan kaza, sunan kaza ka ɗauke shi ka haɗa shi da nani, can kuma ana ta jefa masa, don haka sai ka ga kalmomin ba komai ya sani da Hausa ba, gashi nan dai sai ga ba Hausa kuma turancin shi ma ba shi ma, sai ya zama an raba yaro hankali. Amma daga shekara 7 su ne shekarun da ake so a wannan lokacin, ka kafin wannan lokacin za a iya sa shi ya dan fara abun nan, shi ma dai ko da haddar ma in ba yana da wata mauhiba, yana da wata baiwa ba, to ƙasa da shekara 7 din zaka ga yawanci sai dai ya fara sabawa da abun nan din, amma dai ya iya karatun ajera ajera a tsare yawanci daga shekara 7. Duk da cewa yanzu iyaye su ma da yaransu sun kai shekara 2 ko 3 sai a ce a kai shi tafis, wannan kawai yaro zai dai iya ka dinga jin yana kakkamawa can ya kamo can ya kamo can, amma maganar hadda tiryan 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 sai yaro shekarunsa sun kai yanda kwakwalwar za ta iya ɗaukan wannan. Ina fatan gane. Da aka fitattun malamai sun haddace al-Qur'ani qabala al-bulugh, faqad hafizahu ash-Shafi'i, Imam ash-Shafi'i an ce ya haddace al-Qur'ani wa huwa ibn sab'a sinin, yana shekara 7, yana dan shekara 7 ya haddace al-Qur'ani, mawhub jiddan, shekara 7. Wa hafizahu an-Nawawi, Imam an-Nawawi ya haddace al-Qur'ani wa huwa ibn 10, yana dan shekara 10. Wa ibn Taymiyyah qabala al-bulugh, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma kan ya balaga magana hadda al-Qur'ani, ya gama da ita ya haddace al-Qur'ani. Wa kadhalika samahatu Shaykh Ibn Baz rahimahullah, haka babban malami Ibn Baz shi ma an ce ya haddace al-Qur'ani a shekaruna ainihin wato kafin balaga. Wa gairuhum, da wasun su suna nan da yawa, wanda wannan shi ya kamata a ce musulmi wayannan fa su ne magabatan mu fa, wayannan su ne fitilar rayuwar mu fa, ga irin yanda rayuwar su take, ya zaka saki wannan rayuwar ka kama rayuwar mutanen Turawa yamma, ya zaka saki wannan irin tsari na musulunci, malam mai ban kai, ciki lafiya, baka lafiya, ciki lafiya, kai farin ciki, dan kai farin ciki, gidanka ya zamanto gidan farin ciki. وقد حدث السلف الصالح على حفظ القرآن الكريم lalle magabatan mu na kware na wannan al'umma sun kwadaitu matuka akan haddace alqur'ani alkarim mai girma wa ta'allumihi da koyansa wa ta'alimihi da koyar da shi li abna'ihim ga ainihin wato ƴaƴansu wannan shine abin da ya kamata yaro yana tasowa a sa masa wannan program din ana so ya haddace alqur'ani daga nan zuwa shekara kaza kuma a dinga shajja'a shi irin yanda ake a kasar Hausa yanda kake shajja'a shi a boko in yayi na daya ko yayi na kaza kai shi Shoprite ka kai shi ina ne yaje a kashe masa 2,000, 2,500 kaza a tara masa wani dan karamin party a gida ko a tafi da shi wani gurin party aje a ce ai ya gama primary ko ya gama kaza ai masa wani haka da a kasar Hausa za ka ga ko izu daya kai sai an yi sadaka in kai izu biyu nan ma sai an zo an yi sadaka in kai izu hudu haka izu goma haka ballantana kai izu 60 za a shirya maka walima a yanka maka abin da ya sawwaka ayi kaza dan a sa maka farin ciki a shajja'a ka iyayenka su ji dadi su nuna maka sun ji dadin abin da kai wannan shine abin da magabata suke yi an ata ibn sa'ib أن أبا عبد الرحمن السلمي أبو عبد الرحمن السلمي قال يتي أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا منكو يا القرآن دقهن وسمتاني ما لمم وان سنبام لاباري أنهم كانوا سوسن كسنتي إذا تعلموا 10 آيات إذا سككو يا آيو يقو داقوما لم يجاوزوهن باسا كيتريسو ستفزوا آيو ينقبا ila al-ashr al-ukhra zuwa 10 ta gaba hatta ya'lamu ma fihinna har sai sun san abinda ayoyin suka kunsa fa kunna nata'allamu al-qur'ana wal 'amala bihi dan haka a lokaci guda muna koyan al-qur'ani da kuma aiki da shi wanda wannan shi ma tsari ne da ya kamata makarantun mu su shigo da shi a dinga karantar da yara al-qur'ani zunzurutu a dinga haddatar da su ba tare da sanin ma'ana ba har yanzu ba akwai sauran aiki shi yasa za ka ga rayuwar ba ta canzawa mutum ga haddar alqur'ani malam ga harji amma ba sanin ma'ana bai san ma'anar alqur'ani ba to wanda bai san ma'anarsa ba zai aiki da shi shi yasa sai ka dinga ganin rayuwarsa daban alqur'ani daban kuma hafizi ne alaramma ne amma rayuwarsa ko kadan ba ta kama da rayuwar alqur'ani ba saboda me kawai haddace shi yayi bai san ma'anarsa ba shi ko sai ka san ma'anar abu zaka iya sanin sakon da ke cikin sa kaga me zaka dauka na umarni me zaka hanu na hani to alqur'ani cike yake da umarni da hani sai ka karanta iya lafazin sai ka tsaya iya nan shi sa kamar yanda na ga ma sai ga mutun yana mahaddacin alqur'ani ne amma yana kulumboto mahaddacin alqur'ani ne amma yana tsafi mahaddacin alqur'ani ne yana tsubbu mahaddacin alqur'ani ne in kuka yi mu'amala da shi a kasuwa sai ya cuce ka ba shi da gaskiya ba shi da amana kuma mahaddacin alqur'ani ne wace irin haddace wannan kaman zamu karanta wani gaba da ake cewa za a zo zamanin da mutane sun haddace alqur'ani amma bai wuce makogwaransu ba kar muna jin tsoron kar ko mun riski wannan lokacin ana ta haddatar da yara ana ta yaye hafizan alqur'ani amma rayuwar mutane ba abin da yake canzawa in mace ce aka ce ta haddace alqur'ani mahaddaci ya ce in tayi aure in kaje gidan sai ka dinga jin wato abubuwa marasa dadi a rayuwar aurenta hafizar alqur'ani ce ta mashi shiga musabaka tayi na daya tayi na kaza a state tayi na kaza a ina amma an zo mu'amalar zamantakewa ba mu'amala saboda qur'ani kawai aka ce koyar da ita da tajwidin sa da hukunce hukuncen tajwidi da sifat da waye shi kadai aka ce da ainihin wato qira'at shi kawai akai ta tsayawa a nan gurin akai ta yi da kan ana son a samu canji game da haddar alqur'anin mutane wato yara shine ya zamto ana karantawa ko da tarjama zuwa Hausa ana tarjama musu wannan ayoyin da muka karanta da ku yau ga ma'anarsu abinda suke koyarwa kaza da kaza da kaza abinda suke hanawa kaza da kaza da kaza a takaice ba wai dogon tafsiri ko manya-manyan tafsirai za a dauko suna wannan marhala a ce a a dauki tafsiri wanda yake wajiz takaitacce a dinga gaya musu ga ma'anar ayoyin da kuka karanta to insha Allah za ka ga ana yin hadda a irin wannan yanayin zaka dinga ganin canji a cikin rayuwar masu tasowa وسيرث القرآن بعدنا قوم سي عبد الرحمن السلمي كي تشوا فكنا نتعلم القرآن سي موكا كسانتي مو منا كوين القرآن والعمل به دا ايكي دشي سبيدا سوما سي سكا دوكي ايرون ونان سلام ان انبياء آية قوما سي افسرا ان انفسرا سنسمى انار سي سي ايكي ديتا سنسي اقارا قبا shi ma kaga anan an samu ainihin wato marasa tsoron Allah a harkar islamiyin su ma masu karantar da yara ko kuma masu saukar da yara irin na coge wal malpractice ita ma ta shigo cikin saukar alqur'ani ba da kuɗi kawai za a saka cikin lissafin yan sauka wannan cin amana ne wallahi diya sai din da ya je wa Allah haka zai sha mamaki yara ba su iya karatu ba an yi rabi yaro baya nan daga yazo ya datsa kawai ce ba da kudi a saka a cikin yan sauka kuma saboda da aka kwadaitar da mutane su sanye ƴaƴan su su karatun alqur'ani to kuma su kuma wasu daga cikin malaman marasa tsoron Allah sai suka dauki wannan gawa tunda yanzu an raja ana dawowa to shikenan kuma duk wanda yazo sai ya kwallafa rai yaushe dan sa zai sauka an dauka ita saukar kaman graduation ne na makarantar boko ya sauka ayi biki yawa to shikenan to da haka su ma da suka gane wannan shikenan a sa kuɗi mai yawa kuma babu cancanta babu dacewa kawai ai ta zuba yara 100 120 150 a ce duk sun sauke alqur'ani a tara wasu kunzumi da yawa su 50 su 70 su 90 a ce duk mahaddata ne a kashe kuɗi ai hidima ai kaza ai dinki dinki ai kaza ai kaza kuma shi malamin tsakaninsa da Allah ya san ƙarya yake wannan wace irin cin amana ce an ce mutane su koma lalle su koma da abun nan shi yasa zamu karanta a can gaba dole ne ka san ina ka kai danka shi kansa wajen karatun saboda shi ma wa'annan abubuwan sun fara yawa a cikin al'umman mu sun fara yawa akwai makarantar da ka'ida duk shekara sai sun yi sauka ko an cancanta ko ba a cancanta ba lalle sai an yi sauka sun sanya wa kansu yana cikin program din su duk shekara sai sun sauka kuma yaran nan yawanci duk wanda kace ya sauka a cikin duk kun sani masu irin wannan karantarwar in ka yaye yara 100 to sai kai sa zaka samu mutum 10 a cikin su za su dawo su cika su nana ta karatun su sake nika shi ya zauna sauran duk kawai shikenan an rataye zayyana a jikin a gida da certificate ya sauke alqur'ani ta sauke alqur'ani shikenan wani irin sauka ne shin in biye ne saukar zuku zai iya bude karatun alqur'ani ya iya karanta ko ina za ta iya bude ko ina a cikin alqur'ani ta dinga karantawa wannan shine ka saukar da yaro in hadda ce to a tabbatar da cewa yayi haddar in yayi ya dawo ya sake gyarawa haddar ta hadu sannan a saukar da shi to amma saboda an matsu sai an samu kuɗi an matsu sai makaranta ta yi suna cewa ita ce kaza su kuma iyaye sun kwallafa ransu cewa lalle lalle sai makarantar da ake yawan biki ake sauka ake kaza nan ne ake karatu da haka suna ta kai yaran su irin waɗannan wuraren to wannan kaga shi ma wata illa ce mai zaban kanta da ya kamata a ji tsoron Allah a gyara wa sayrithul qur'ana ba'dana qaumun Abdurrahman Abu Abdurrahman As-Sulami yake cewa wasu mutane a bayan mu wasu mutane za su zo nan a bayan mu za su gaji alqur'ani yashrabunahu shurbal ma zaka ji suna shan alqur'ani irin yanda ake shan ruwa la yujawizu taraqihim amma bai wuce makogoran su ba baya wuce makogoran su Abu Abdurrahman As-Sulami yace za a kai wani zamani wasu za su zo nan gaba haddar alqur'anin in mutum yana karatun alqur'ani saboda yanda ya haddace shin yanda yake da saukin karanta a wajensa kamar mutum ya dauki ruwa ya sha amma fa iya karatun kenan bai wuce makogoran sa ba daga bakin sa bai wuce makogoro ba ballanta naka tunanin ya shiga cikin cikin sa ma'ana karatu ne iya fatan baki babu aiki da shi Abu Abdurrahman As-Sulami yace bayan mu za a samu wayannan mutane to kaga yanzu mun yi riski kanmu cikin wannan lokacin wanda ba ma wai su iya karatun suna shan karatun kaman shan ruwa ba basu ma iya karatun ba kuma an ce sun iya kuma an ba su shaida cewa sun iya wannan magana ta Abu Abdurrahman As-Sulami ka koma cikin siyarwa alamin nubala na ta Imam Zahabi za ka gani a mujalladi na 4 shafi na 269 lokaci ai ko da saura ya ci gari dai sai mu tashi wa fakanan salafu ya ayi hakuri yau karatun namu ya zama mun shigo kan wata gaba dai da ya kamata dan yi bulala ko bakana salafi ya harisuna ala ta'allumul qur'an sai mu tsaya ana abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.